Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Magadacin Daraktan Hukumar Lura da Lafiya Matakin Farko na Najeriya Dr. Emmanuel Odu ya faɗa wa Majalisar Dattijan Najeriya cewa ana buƙatar fiye da dala miliyan 1 domin sayan allurar rigakafin sankarau da za a yi wa kimanin mutane miliyan 22 a jihohin Najeriya guda 5 da suke fama da bullar annobar cutar nau'in cha. To za mu ci gaba da duba wannan matsala. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya mun gayyato Dr. Munnar Mustafa kwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh wanda kuma yayi nazari mai zurfi har na tsawon shekaru 5 akan sankarau inda ya fara mana bayanin hanyoyin rigakafin kamuwa da sankarau. To Dr. Mustafa a makon jiya to ka ce da an gani to misali a ce kamar irin gida ka san yanda yanayin mu yake wani lokaci zaka ga daki daya an cinkushe mutane ba isasshen iska to misali a ce kamar yara a ce su goma suna kwana daki ko 5 daya daga cikin su ya kamu me ya kamata iyaye su yi wani mataki ya kamata su dauka na ganin sun kare sauran yaran ko kuma sauran mutane da
wato matakin farko shine shi wannan da ya kamu a garzaya a nima masa magani saboda cuta ce wacce ba zai yiwu alamun cutar nan ta shiga a ce wai a bari sai gobe da safe ko sai an jima ba saboda dan wannan lokacin cuta ce da take shiga kwakwalwa in ta shiga kwakwalwa kuma tana iya yin mummunar illa ko ta janyo ga asarar rai ko kuma wata nakasa ga yaro kafin a nemi rafi to idan aka nema ma wannan su ba ya kamata waɗannan wanda suke duk wanda yake zaune yake da kusanci da mara lafiya na farko a kai jami'in lafiya ya duba shi ya tabbatar ba alamar shiga wannan ciwon a jikinsa sannan a duk inda wannan aka tabbatar cewa cutar sankarau ce aka yi gwaji da lista ana ba akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ga su waɗanda suke na kusa da wannan mara lafiya da ma wannan unguwar ko wannan ƙauyen ko wannan alƙaryar baki ɗaya akwai dukkanin allurar rigakafi da ma'aikatan lafiya wanda a yanzu suna nan sun mai da kai abin da suke kenan duk inda aka ga mutum ɗaya da cutar to ko wanda yake kusa da shi za a yi masa allurar rigakafi don ta kare yaduwar wannan da shigar wannan ciwon da sauran.
To ka yi magana allurar rigakafi kafin ma a ce wani ya kamu da sankarau din nan tunda galibi lokacin zafi aka fi ganin wannan cuta ko kuma bullar annobar ta to yaushe ya kamata a yi allurar rigakafin ko ga yara ko ga manya ko ko sai an bari wani ya kamu da cutar.
To ita allurar sankarau kala biyu ce akwai allurar da ake ta wacce da na yi bayani a baya wacce aka ta akwai wacce ake yi a cikin allurai da aka saba yi na yau da kullun da ake wa yara sannan bayan haka kuma idan aka wanda ana zai rage karfin koda ta zo zai rage karfin barkewar annobar wanda shi ne ya sa a shekarun nan ba a samun manyan annoba kamar da sannan kuma idan koda an zo an samu wani sabon nau'in ya fito ma'aikatan lafiya suna yin gwaji ne idan suka yi gwaji sai su gwada su ga wannan annobar da aka samu ta bana wace iri ce wani irin launi ne sai su yi wa hukumar lafiya bayani sai ta kawo allurar rigakafi da suka dace da wannan wacce ta shigo kamar a wannan zamanin kin ga wato akwai allurar rigakafi da ake yi ta yau da kullun akwai kuma wacce ake yi idan annoba ta barke kuma kowace da matsayinta da muhimmancinta ita wacce ake yi ta yau da kullun tana dakushe karfin annobar tana dakushe karfin annobar da kuma tana hana yawan yaduwar cutar ta sankarau wacce kuma ake idan har annoba Allah ya sa ta faru idan tana fara ta kamar yanzu duk karamar hukumar da aka tabbatar akwai mai cutar nan guda daya to ma'aikatan lafiya za su je kusan gaba ɗaya ƙauyukan da wannan abin ya shafe su ko ma gaba ɗaya ƙaramin hukumar za a yi musu allurar rigakafi.
To kai bayani akan cewa da zarar an ga yaro ko kuma wani yana da waɗannan alamu kada a yi wata wata a yi maza-maza a garzaya da shi asibiti domin a tabbatar kuma me wani irin ciwo ne ko da sankaran ne sai a yi magani. To wani mataki ma ya kamata galibi mutane jama'a su ɗauka na maganin kariya ba ma sai an kai ga hakan ba?
Wato matakin farko gaskiya shi ne na kamar bayanin da muka yi na farko shi ne ya zama cewa duk wani yaro duk a kan akwai allurar rigakafi da ake na watanni da na shekaru da duk wanda dai ya kamata a ce an yi hanyi wanda zai kara garkuwar jikin yaro ya kara masa ƙarfin lafiya da karsashi ya hana irin waɗannan cututtukan sauran shiga jikinsa. Na biyu sai kula da muhalli da rage raguwar cunkoso. Irin wannan lokaci a kullum ba a san cunkoso ya yawa saboda yana ƙara saurin yaduwar cuta, amma kamar yanzu da cutar sankarau ta zo lokaci ne da ya kamata kuma a ƙara kula. Idan duk inda yara suke kwana ya zama akwai wadatacciyar iska, idan da hali kuma ya zama an yara suna kwana wajen kwanansu babu cunkoso daidai da ya wuce misali.
To su kuma hukumomi fa tunda kaga kamar irin waɗannan ƙasashe an riga an ci gaba ana da kayan aiki fiye da yanda ya kamata, ana da na'urori, ana dai da abubuwa waɗanda irin ƙasashenmu har yanzu muna da matsala ta wannan fannin. Me kake ganin ya kamata hukumomi su ɗauka su yi?
Yawwa, na farko dai ma'aikatan lafiya shi ne sau da yawa irin waɗannan annoba idan ta faru ta shiga al'umma ƙaramin ma'aikaci wanda yake wani lungu ko ƙauye ko ƙaramin asibiti shi yake fara ganin ta. Ga lallai a yi kira ga ma'aikata cewa an san ga alamar ko da mutum ɗaya ne su yi sauri su garzaya su gaya wa manyan hukumomi inda manyan ƙwararru suke na likitoci da kayan aiki da allurai don a yi shiri, ba wai sai sun bari daga ɗaya abu ya zama biyu ya zama goma ba. Ɓangaren ma'aikatan lafiya kenan. Su kuma hukumomi dama haƙƙi ne a kansu a kan sa ido da asibitocin zama sun su ma'aikatan lafiya an ba su kamar horarwa ta sosai yadda za su gane waɗannan cututtuka, an ba su kayan aiki da za su yi gwaje-gwaje, an wayar da kan al'umma kan matsala irin ta cunkoso in kuma da duk wani abu dai da gwamnati ya kamata ta yi da za a sauwaƙe wa mutane hali na cunkoso da da yawa mutane su cika a gidajensu.
To kullum akan ce wai idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira ko akwai wani ƙarin bayani da za ka yi masu sauraronmu?
Babban dai bayani shi ne gaskiya a kula. Na farko tana cutar nan na farawa da zazzaɓi amma a ɗan ƙanƙanin lokaci tana iya juyewa ya zama ta yi nisa. Su kuma zuwa asibitin na akan kari a dai wannan cuta ta sankarau ita ce babban magani. Idan saboda bambancin awa ɗaya, awa biyu, awa uku, to zai iya zama zai iya janyo wa yaro mummunan nakasa ko kuma ya zama sanadiyar da
ya zama ajalin
lafiya zai zama ajali. Saboda haka ana son gaggauta neman lafiya da gaggauta zuwa asibitin da ya dace, babban asibiti mafi tunda ba cuta ce gaskiya ƙarama ba, duk abin ciwon da ya shiga da zai iya shiga ƙwaƙwalwa kai tsaye ba ciwo ne da ake wasa da shi ba.
Ko Allah ya sauwaƙe. To mun kuma gode da wannan bayani da ka mana.
To madar Lahaji ya zo mai.
Ga da likitoci masu kulawa da lafiya, masu kulawa da rayuwarmu, ai sake wasu na ga larabi.
Haka ne, to da yake muna da ɗan sauran lokaci, Dr. Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Sufyanu Yusuf Zango.
To.
Yana son ka mishi bayanin rigakafin zazzaɓin cizon sauro.
Turgi a kafin ciwon zazzabin ciwon sauro shi ne Hajiya. Na farko mutum inda yi kinsa akwai irin su gidan sauro?
Eh.
gidan sauro akwai wanda ake sa mishi magani duk waɗannan mutun na yi kuma mutun in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune sai aka ana taimako ana shirshare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kware da gaske
a takaice dai tsafta din shi yake da muhimmanci magana kafin dukkan cututtukan da muke
fama da shi yake da shi yake da taimako kware da gaske to wannan lokaci in dai mutun akwai wani magani da mutun zai rinka sha amma kaman dai kana zaune a gidajen dandan ne mutun gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka kasa dan
abin
nan rariya din wanda zai rike shigar su duk abubuwan da za ka yi din kenan kuma tsafta kada yadda ruwa ya tsaya ko wani wuri kwato-kwato din nan ba shi da amfani
a kullum masu yin magana kan ce aka ce idan kunni ya ji jiki ya tsira
gaskiya ne hajiya
to shi kuma malam Adamu ya yaji ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum
to
me ke kawo wannan
irin waɗannan wurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwaya cuta wani lokaci suna iya fito a kan harshen to ya danganta yadda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma ka ga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman da a iya taimakonka akwai magunguna da a iya ba mutum wanda zai iya kuskura bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk wanda suna taimaka amma da in wani kuraje so ma to mai hukunci to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kwarai yadda zai tsaftace bakinsa kwarai da gaske duk wanda suna kawo irin waɗannan abubuwa shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskura bakinka daga kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskura bakin kowane lokaci in ka yi haka.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu saboda haka an za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Zummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya.
Babu mai wuce da ke, a kai da ke a cikin duniya ana ta wani.